الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda cikin kaddarawarsa ya kaddara taruwar mu a wannan farfajiyar makaranta Abdullahi Memorial School dake garin Azrai ba dan komai ba sai dan mu fadi wasu kalmomi domin su zamanto masu amfani a gare mu a wannan rana ta uku ga watan Zulhijja Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda yayi daidai da 30 ga watan haka ne 30 ga watan 5 ko miladin Annabi Isa alaihi salam shekara 2025 kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar insha Allah maudu'in da muke so za mu magana akan sa Na sa masa suna da cewa ta'asirul jinni fi hayatil insi wato tasirin aljini a rayuwar dan adam amma kafin na isa wannan naji mallan yayi wasu bayanai wayannan bayanan duka ku dauke su irin rahayi wasa yayi ni almajiri ne kamar yanda kuka sani gaskiya ana karatu alhamdulillah a kowane al'amari da yake faruwa a rayuwa yana da dalilin sa ba a wannan makaranta kadai ba a cikin guraren da na dan yi aiki daga shekaru 10 zuwa yau akwai waɗansu makarantu na boko da na addini waɗanda na yi aiki a cikin su wanda na fuskanci a matsayina na almajiri wanda muka dan taba karatu a wani sashe na sanin rayuwar aljinu da tasirin sa akan mutane sai na fuskanci akwai wasu abubuwa da suka yi ta faruwa wanda ƴan uwanmu dalibai da yaya da kanne da yayo musamman jinsin mata suna buƙatar su san wani abu a dangane da wane ne aljini saboda haka muke buƙatar insha Allah a cikin ƴan wasu mintuna zamu magana akan wannan mawdu'i kamar yadda ya gabata ba tare da bazai lokaci ba na raba bayanan da zan yi kashi kamar haka na farko man huwal jinniyu abu na biyu al alaqatu bainal jinn wal ins abu na uku al wiqayatul insani min maradatil jinni abu na hudu lima yadkhulul jinniyul insiyu abu na biyar al-alamatul masul jinnu lil-insi abu na biyar al-ilaj wa shafa'ati insha Allah abu na shina al-khatima Allah madaukakin sarki ya taimake mu amin abu na farko muka ce man huwal jinni wane ne aljini shin wai kamar yadda mu muka san junan mu a matsayin mu mutane shi aljini waye shi Allah madaukakin sarki a cikin halittunsa idan muka raba za mu iya cewa Allah yana da halittu kashi hudu manya-manya jinsi na farko akwai mala'iku jinsi na biyu akwai mutane jinsi na uku akwai aljanu jinsi na hudu kuma a tare dukkanin sauran dabbobi idan aka ce mala'ika idan aka ce aljani waɗannan su ne jinsin halittun ubangiji waɗanda suke mana wahalar ganewa me dalili saboda ba ganin su muke yi ba amma idan an ce dan adam ko in aka ce dabba ba ka da wani wahala wajen tantancewa ka san shi to wane ne aljini idan aka ce aljani kamar yanda kuka ji daga sunansa aljinni, wato shi ko in ce su wasu nau'in halitta ne da Allah madaukakin sarki ya halicce su ba da irin salon halittar da ya halicci dan Adam ba. Dukkan ku nan kuna da tarihin yanda aka halicci Annabi Adam, daga turbaya ne, daga ƙasa kala-kala, da aka sanya mala'ika ya je ya cicciro aka har hada aka halicce shi. Daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki cikin mashi'arsa sai ya canje yanda za a ringa halitta dan Adam ya zama daga digon maniyi bayan jima'i tsakanin mata da miji, sai Allah ya kaddara wato halittar da a cikin mahaifiya sai a haifo shi kamar yanda dukkan mun nan muka zo a haka. To amma shi aljini farkon halittar sa ba irin tamu bane, domin kamar yanda dukkan ku nan muke karantawa a cikin suratul rahman, Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah ya ce ya halarci aljanna, shi ne da Hausa mu kuma sai mu ce aljani, saboda mu Hausa mun kasa fasarawa. Allah da ya ce aljanna, me yasa aka ce kira shi da suna aljanna? Saboda shi halitta ne wanda ba jiki bane. Yanzu in ne haka sai in taba mala, amma yanzu akwai aljani anan ne haka sai ba zan taba shi ba. To shi yasa ake kiran su aljani, bi ma'ana daga jannu ne, ai abin da ya buye baya ba a taba iya taba shi da hannu a ganshi. Shi yasa sai Allah ya ce min marijin min nar, ya halicce shi ne daga balbali. Wato idan ka kunna candle ko ka kunna wuta a kitchen, wutar da take a bude, idan tana ci can saman wutar zaka ganshi kamar iska ne, inda zaka yi haka ka kama ba zai kamu ba. To da wannan abin da baya iya kamuwar, da shi ne Allah madaukakin sarki ya halicci aljani. Sai ya zamanto shi aljani abu ne wanda ba shi da tabbas, ba jiki bane ba. Saboda haka sai ya zamanto ido na dan Adam baya iya ganin sa ya gane shi hakikanin yadda yake. To wannan shi ne asalin dalilin ko in ce hanya da Allah madaukakin sarki ya halicci aljani. Daga baya sai Allah madaukakin sarki kamar yadda yake wa dan Adam, sai ya juya halittar aljani shi ma, sai aka koma haifarsa da uwa da uba ta hanyar aure kamar yanda ake haifar mu. Amma asalin mu na farko kun ji tun daga asali mun sha bamban. Wannan dalili ya saka shi aljani wato kamar yadda iska bata damu da an rufe daki ba, in dai akwai kofa daidai da kofar allura to iska za ta iya shigowa. To kamar haka ne aljani shi ma, yanzu idan ka kunna candle sai ka kashe candle din, to wannan wutar ina take, ina ta tafi? Babu, a asali akwai ta, amma inda ta jere ba a sani ba. To haka aljani yake. Wannan shine sirrin halittar aljani. Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya kaddara kuma zamu rayu tare da su, sai ya saka su za su iya ganin mu, amma mu ba za mu iya ganin su ba. Wannan shine halittar aljani. Aljani baya buƙatar wani guri mai girma yayin da zai yi tafiya. Idan zai yi tafiya, zai yi tafiya ne kawai a cikin iska. Duk al'amuransa zai yi ta ne a cikin iska, saboda shi din iska ne. Shi yasa mun ji kakanninmu suna ce musu iskokai. Saboda me? In kai haka baka kamawa kamar yadda na faɗa a baya. Wannan shine aljani. To shi aljani din nan yanda Allah madaukakin sarki ya yi shi, sai kuma ya sanya shi muna rayuwa da su a guri guda. Idan na ce a guri guda, ina nufin a wannan duniyar da muke cikin dai, su ma dai aljanu a wannan duniya suke, ba wata duniya suke da ita daban ba. Akwai littattafa da yawa da aka rubuta akan bangaren sanin menene aljani, sai kaga an sawa wannan littafin suna duniyar aljani. Idan aka ce duniya fa, ba ana nufin su din akwai wata katanga ne da aka yi tsakanin mu da su, an kai su wani guri daban inda suke rayuwa nan ne duniyar su, ba a cikin wannan duniyar ne. Amma ya aka yi duniyar mu da tasu ta zama biyu? A ma'ana shine mu duniyar mu wacce ake gani ne, su kuma duniyar su wacce ba a gani ne, sai dai iya su kadai. To kun ji wannan shi ake cewa aljini, saboda haka aljini iska ne. Amma abu na biyu, saboda a gurguje nake so na yi bayanin al'alaqatu bainal jinn wal ins, menene alaka da take tsakanin dan Adam da aljini? To kamar yadda na faɗa, yanzu na Abdullahi Memorial School ne. To dai a cikin Abdullahi Memorial School din kuma duk akwai makarantar aljinu. Idan aka ce nan garin azare ne, to azare din guda biyu ce. Akwai ta mutane azare din mutane da mu dinnan muke rayuwa, to akwai kuma wata azare din kuma ita din azare din aljanu ce. Idan aka ce wannan unguwa ce, to biyu ne. In aka ce wannan gida ne, to biyu ne. In aka ce wannan daki ne, to guda biyu ne. Kai malamai suke cewa ma akwai inda za a buga cewa zaka iya samu a cikin hatta shi mutum din, to shi mutum din kansa, to guda two in one ne. Akwai shi mutum kuma du a tare da shi akwai kuma shi aljani. Me yasa muka faɗa haka? Saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani cewa kowane mutum da Allah madaukakin sarki ya halitta, ya halacce shi ne tare da aljani, ko a wani yaran ka ce yana da shedani nasa. To shi wannan shedanin naka ko naki ko nawa, shi din ma ai a jinsin aljani yake. Sai dai shi abu ne daban, kai abu ne daban, amma kuma kuna rayuwa tare. Wannan dalili yasa Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa, saboda ya san cewa wannan aljanin yana ganin mu, mu kuma ba ma ganin su, sai Allah madaukakin sarki sai ya daukaka dan adam akan aljanin. Ko kun san cewa a tarihi asali aljani shine yake tsoron mutum? Asali haka tarihi yake a duniya, cewa shi aljani shine yake tsoron mutum. Aljani idan ya zo inda mutane suke yana jin tsoro, yana ganin kamar cewa tunda Allah ya fifita wannan mutum a kansa, to shi din wannan mutum din yana da tarihi tasiri a kansa da zai iya masa wani abu, sai ya ringa jin tsoron wane ne aljani. To amma da lokaci yayi lokaci, sai mutane sai suka lalace, sai matafiyi ya tashi zai yi tafiya, yana tafiya a cikin dare kamar yanda hadisi ya inganta a cikin Musnad na Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi, cewa da aljani ya kasance yana jin tsoron mutum, amma yanzu mutum sai ya yi tafiya a cikin dare, idan dalili yasa ya tsaya a wani guri zai kwana, sai ya ce a'udhu bi rabbi hadhal mandil, ina neman tsari da shugaban wannan kwari na aljanu da ya tsare ni daga sauran ƴan uwansa aljani. Sai aljani sai ya ji a'a, ashe ma yanzu shi dan adam din neman mafaka yake yi a gurina. Sai aljanin sai ya girman kai, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah ya ce lallai daga cikin mutane, daga cikin mutane ɗan adam suna neman tsari daga gurin wasu daga cikin aljanu, hakan sai ya ƙara wa aljanin girman kai da jiji da kai. Amma asali aljani shine yake jin tsoron mu. Amma lokaci ya tafi, zamani ya canja, aka manta ilimi, aka manta tsoron Allah da takawa, sai aka wayi gari wai yanzu mutum yana jin tsoron aljani, wanda a da shine yake jin tsoron ka. Kaga yanzu an san matsala kenan, yanzu abu ya canza. Wannan abin sai ya jawo cewa a shi mutum kuma sai yake ganin yo ai ya cancanta ma in ji tsoron aljani, tunda shi yana gani na ni bani ganin sa, ashe kenan yana da tasirin da zai iya yi min wani abu na cutarwa, ni kuma ba zan iya mar ba tunda bana ganin sa. Asali abun ba haka bane ba. Aljani baya iya cutar da dan adam, inda a ce yana da automatic tasiri na ya cutar da kai yanda yake so, dan Allah da a cikin mu akwai wanda zai kwana lafiya? Da ka isa ka ajiye kuɗi a aljihunka, ka cire rigar kuma ka dawo ka dauka, akwai fa aljani tare ka dan uwanka, ba shi ma sai dauka ba? Amma Allah ya sha, kamar yanda Allah ya sha makance idon mu, kamar yanda Allah ya sha makance idon mu ba za mu iya ganin su ba, to mu ma asrar namu, sirrorin mu da wajiban mu na rayuwa, Allah madaukakin sarki sai ya sa shamaki tsakanin aljini da asrar din mu, ba za su iya yi mana komai ba. Duk da cewa a alaka tsakanin mu da aljanu muna yin kusa kurakurai masu yawa, wanda ya kai a ce sun cutar da mu din fiye da yanda suke cutarwa, wanda kuma a nan ne za ku gane cewa in ba dan Allah madaukakin sarki ya kiyaye tsakanin mu da aljanu ba, ai da abun da za su dinga faruwa tsakanin mu da su ai da ya faka, da sai ya zama ba wanda ya sai aje abinci ya dawo ya same shi, sai ya zama ba wanda zai iya aje kuɗi ya dawo ya same shi, sai ya zama ba wanda zai aje wayarsa ya dawo ya same ta. Akwai abubuwa masu muhimmanci a rayuwar mu da sai ya zama inda wannan tasirin da muke rayawa ya kai haga to da ba za mu iya amfani da su ba saboda aljini za su tsaye tunda a duk inda muke akwai su a duk inda muke akwai su saboda haka ƴan uwa ina ga ya muku wannan tarihi ne don ku gane aljini babu ba wani abun tsoro bane ba wani abun daga hankali bane al'amarin sa duk wanda ya imani da Allah mai kyau ya karanci wani abu daga cikin azka da addu'o'in addinin musulunci zaka ga bai cika tsoron aljini ba in ba dan haka ba ma sai ka ce me ye dalilin da dan adam yana zai tsaya yana jin tsoron aljini yanzu dan Allah ka duba yanzu da zaka dora mai tsoron aljini sai ka masa tambaya ka ce wai kai yanzu da kake tsoron aljini o ba wai kai din ka gan shi ne zai ce a to ai shi kuma yana ganin ka yanzu nan in yana tsaye a kusan ka ma baka sani ba to tsoron san me zaka ji in yana so ya ma abu ba sai ya maka ba to saboda haka ba a so mutun ya zama yana tsoron aljini saboda me Allah ya hada mu rayuwa da su duk inda muke akwai su ina iya tunawa lokacin ina dalibi da secondary school kamar inda kuke nan a Unity College a Bauchi around 2008 akwai daga cikin ma dalibai akwai aljinu in ba ku sani ba a cikin madalibai a wancan lokacin sai aka samu aljinin da su din student ne suna sa uniform yanda suke sawa mu je kitchen mu ci abinci tare da su mu je mu shara mu wankin bayan gida mu komi mu shiga aji mu yi komi tare da su ba mu tashi akwai wani dan hostel din mu da ba mu tashi sanin aljini bane ba siran da wata hadisa ta faru ɗaya daga cikin prefect sai ya maru wani daga cikin ɗan SS1 ɗan SS3 ya maru wani daga cikin ɗan SS1 sai ransa ya faci sai aljinin sai ya tashi da aljinin sai ya tashi mun zo ana rubuya a gurguje dai sai wani daga cikin mutane shi ma ya tada aljinu wancan ya tayar da abun yayi yawa ɗaya daga cikin aljinin da muke kallon sa a matsayin mutum sai gashi can shi ma ya sauko daga can saman bena uku na hostel can bena uku na hostel taya sai kawai aka ga ya taho zirr ya fado wai ashe shi ransa ya baci ne da irin mu'amalar da mu mutane muke yi musu aljinu ransa ya baci sai ya taho a guje sai amir din mu yace ku kamo shi aka bin shi a guje shi ma amir din ya zata mutun ne ya zata wani mutun din ne aljinin sa suka tashi sai ce a kamo shi muka tafi da gudu zamu kamo shi ina muna cikin yin ruƙuyan nan haka na bar karatun na tafi a guje in ce aje a kamo waɗancan lokacin da muka je ana gudu yana gudu sai da muka je har ƙarshen katangar makarantar sai ya kama ya dirka mu ma muka kama muka dirka wannan abun fa an yi shi ne karfe 4 dare ku san me zai ba ku mamaki da ya dira katanga muka dira muka bi shi a nan cikin garin Bauchi akwai wannan malamin yanzu ya girma ya zama babban professor Sheikh Professor Mansur Isa Yalwa na san kuna ta ganin sa a media to wannan din lokacin shi din malamin mu ne yana koyar mana littafin risala na fiqhul malikiyya a nan masallacin kofar gidansu akwai motar shi professor a faki a kofar gida aljinin ya fito muka biyo shi a guje yana zuwa setin motar malam sai ya fada kwalbati da yake gargashin motar sai muka shiga kwalbatin sai muka neme shi muka rasa daga muka neme shi muka rasa sai muka koma to na je mun cigaba da rukuya a wancan shi aljinin bayan ya zo an yi magana da shi sai ya ce wai tsammanin ku wancan din kama shi za ku yi muka ce sai ya ce to ba zai kamu ba muka ce me yasa yace saboda ba mutum bane aljini dan uwan mu ne ba dan cikin ku bane ba amma ya kasance dalibi tun daga JS1 har SS1 a cikin ku amma za ku gani daga yau za ku ƙara ganin sa ko ba za ku ƙara ganin sa ba har yanzu da muke magana nan ba a sake ganin sa ba saboda haka me yasa na kawo muku wannan labarin shine ka tsaya kana jin tsoron aljini ka bata wa kanka lokaci Allah kada ya san yanzu aljinu nawa ne a cikin ku nan Hello babban malami da kuka sani Abu Abdurrahman Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria Allah ya masa rahama da ya rasu a nan makarantar sa a Darul Hadith Salafiyya wata ran yana karatu sai wani mutum ya tada aljini malam ya masa ruqiya a falansa a gida sai ya ce malam dan Allah kai hakuri ka sassauta min ni din ma dai dalibin ka ne yace kai din dalibi na ne yace ai wallahi karatun wiqayatul insan da ake da karatun wato wannan littafin aljinu din nan littafin da yake magana akan bokaye asarmil batar fi tasaddi lisaharatil asharaf yace wannan littafin da ake malam ina lokacin babu wannan kayan daukan media yace ina wannan recorder da ake recording eh yace to wannan filler ta kusa da recorder yace duk wanda ake gani a zauna a wannan filler bayan ba mutum bane ni ne yace dala malam kai mun hakuri yace to shikenan amma dake daliban da suke kusa da inda malam yake ruqya sun ji magana sai ba a sake ganin sa ya dawo gurin karatun ba saboda aljini daga zaran ya gane cewa kun gane shi aljini ne daga ranar kun yi sallama lokacin muna makaranta mun yi sallama da aljinu da yawa ba lokacin labari bane abinda yasa nake kawo muku wannan shine ka tsaya kana jin dardar kana ta jin tsoro kana ta fargabar aljini ka batawa kanka lokaci saboda ka ina fatan daga yau za ku zama jarumai ba kwa tsoron aljinu haka ne madalla ba ku ji Bahaushe me yace bane ba ku tuna karin kalmar Hausa Bahaushe ba yace fada da aljini ba riba ko a to kana fada da wanda baka ganin sa ya tuki ba maka mari ka juya ka rasa ta ina ne Allah ya dace da mu abu na uku al-wiqayati lil-insi min al-jinni to yanzu mun fahimci cewa ya zama dole ne ko muna so ko ba ma so sai mun yi alaka da aljinu a guri daya haka Allah ya tsara ko to amma ga yanda ake so kai idan kana so ku zauna lafiya da aljini ku rabu lafiya da shi ya ma ringa jin tsoron ka ba kai ka ji tsoron sa ba Allah ya tseratar da kai daga dukkan sharrin sa ga abubuwa da zaka bi na farko shine kokarin imani da Allah ina so in tabbatar muku da cewa duk wanda ba shi da imani mai kyau to Allah sai ya saka mishi tsoro Allah a kaidarsa shi yake so ka ji tsoro in ku kake jin tsoron sa sai zai hada ka da abin da zaka ji tsoron sa zuciyar dan adam ba ta zama haka kawai face ko dai ta ji tsoron Allah ko kuma Allah ya sa mata tsoron bayin Allah saboda haka kowa a cikin ku nan ya karkade zuciyarsa ya inganta tauhidin sa ya zama Allah madaukakin sarki kawai yake jin tsoro to lalle in yi haka Allah madaukakin sarki zai sa aljinu su ji tsoron sa ina kuke da tarihi Imam Ahmad bin Hanbal da kuke ji amma masabar Hanbaliya ko kun san cewa akwai ran da aljini ya tashi akai yin duniyan nan da turare da magani da wane ne da waye akai tai aljinin nan yake fita aka zo aka ce ya Imam Ahmad aljini ya bugi wane an yi da shi yake fita sai ce to shikenan kai ka tashi ka je ka ce wa aljinin nan inji Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce ya fita kawai haka ya gamar dan aikan nan yana zuwa yace kai aljinin da kake jikin wannan inji Imam Ahmad ya ce ka fita kawai sai aka ji yayi atishawa ya fuci kun san me yasa Imam Ahmad ya karanta aya ya masa tirare Imam Ahmad ya ji tsoron Allah iyakacin jin tsoro shi yasa duk wani wanda ba mutumin kike ba shi ma dole ya ji tsoron sa kun gane wannan to kowa inganta imaninsa abu na farko kenan abu na biyu ka zamanto cewa kai a musuluncinka musulunci ne original ba mummunan musulunci ba ina nufin abinda ake kudurcewa na zuciya na aqida dangane da Allah da dangane da manzon Allah shine ya zama dole ka kasance ahlus sunna idan aka ce ahlus sunna shine wanda yake kan tafarkin alqur'ani da hadisi bai zama daga cikin millatul auja karkatattun hanyoyi ba bai bata aqidarsa ba baya wa Allah shirka baya wa manzon Allah shirka baya taku da matsayin Allah da na manzon sa baya taku da komai ya zama to ahlus sunna ne tsantsa to wallahi idan aljini ya taho daga can idan kana ahlus sunna original in ka taho wallahi kaucewa zai baka hanya dolen sa kuma saboda ka bi annabi lalle aljini dole ya ji tsoron ka an gane wannan shine abu na biyu abu na uku kuma sai ka rike waɗannan ladduban da zamu faɗa abu na farko shine dole ka kasance mai kiyayewa da karatun alqur'ani. Allah madaukakin sarki ya fada, yace wa idza qara'atal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah ya ce idan kana karanta alqur'ani to zan sanya tsakaninka da duk wani wanda bai yi imani da lahira ba, duk wani mutumin banza, Allah ya ce zan sanya hijabi mai kiyayewa tsakaninka da shi. Shi yasa idan ka zama mai karanta qur'ani da gaske ba, amma an ke nufi qira'a mai kyau, ingantacciya, tare da ƙudurin niyya mai kyau, in kana yin wannan kadai aljani babu kai babu shi. Abu na hudu, idan kana so Allah ya tsare ka daga sharrin aljani, to ka zamanto mai yawan ambaton Allah, shine azkar addu'o'i. Ka tashi a bacci kai addu'a, tashi a bacci duk kun san ta nan an koya muku a Islamiya. Ka tashi ka saka kaya, kai addu'a saka kaya, kai sallah, ka gaida Ubangiji, ka karanta wayannan zikiran da ake yi na safe, zaka shiga bayan gida ka san zikirin sa da wace kafa ake shiga, zaka fito kai zikirin sa da wace kafa ake fita. Ka fita daga gida makaranta zaka tafi, aikinka aka yi, ina zaki je ki gidan biki zaki, kin yi wannan zikirin fita a cikin gidan. Ina ambatarsu ne kawai saboda kun san su, yanzu ba wai lokacin koyar da su bane, lokaci ne na fadar amfanin su. To saboda haka sai ya zama kai addu'ar fita a gida mai kyau, ka fita. Ko kun san cewa idan mutum ya addu'ar fita a gidan nan da kuka sani, kana fitowa kofar gida sai ka fade ta, shikenan daga rindunar shedano sun zo suna kallon ka, sai daya ce musu kai ku koma, wannan ba ku da rabo a jikinsa, an kare shi kuma Allah ya isar masa. Saboda haka sai su kauce. An gane wannan? Sai su kauce, sai su tafi hanyar su, kai ma ka kama hanyar ka sai ka zauna lafiya lafiya. Haka ka gama ka ci abinci, ka san zikirin cin abinci, komai ka gama sabogin ka, ka zo sake kwanciya. Lalle kayi kokari a matsayinka na musulmi, musamman ku matan nan da kuke da sakaci da yawa. Ki yi alwala, ko ba za ki iya yin sallar dare ba, ki yi alwala. Akalla ki shafa'i da wuturi, ko da raka'a uku ne. Ki bi ki sallama, ki ɗaya ki sallama. Da alwalan nan sai ki kwanta. Ya za ki kwanta? Za ki kwanta a tsarin tsagin cikinki na dama, amma fa sai kin kaɗai gurin kwanciyar. Hadisi ya inganta cewa a cikin sunan Tirmidhi, cewa duk wanda ya yi bacci ya tashi ya tafi, shaitan yana zuwa ya ɗebi wata ƙasa sai ya barbada akan shimfiɗarsa. Na gaya muku duk inda muke suna nan ko? Ya isa. To abun kunya ma wallahi. Ba komai bane ba. Ku da ba ku tsoron aljinuya za ku gudu ga dangare ko lawo. Ya isa. To sai shedan aljini shi daga cikin shedanu sai ya zo ya yafa kasa, ya zuba kasa a inda ka kwanta. Idan ka zo baka kare shimfiɗin ba, to shikenan sai ya zamanto ya samu abin da yake so, za ku kwanta tare da shi. Amma da kika zo sai kika kade, dama kai alwala, kai sallar nafila, sai ka zo ka zauna akan gadan, sai ka daga tafin hannayenka guda biyu haka, sai ka hada su ko sai kai haka ka dan busa, ka hura, ka karanta kul huwallahu uku, falaki uku, nasu uku, da ayatul kursiyu, da amanar rasulu, da sayyidul istighfari, allahumma anta rabbi zuwa karshe. Sai ka shafe jikinka duk inda hannun zai iya tabowa, kai daya, ka sake biyu, ka sake uku. Ko kun san cewa shedan dama in ka zo kwanciya zai maka wasu kulli ne a guda uku a kayan ka, hadisin yana cikin Sahih al-Bukhari. Sai ma kulli daya anan, sai ma daya anan, sai ma daya a gefen nan. To idan ka zo ka kana yin alwala, ka ambaci Allah, sai kulli daya kunci. Idan ka zo ka kwanta a gefen jikinka na dama ka ambaci Allah sai kulli dai kunce to idan kai wannan addu'ar da ake bayan an gama kwanciya ka gama sa jikin barin jikinka akan wannan mayafin kana yin ta kuma shi ma dai kullun sai ya kunce shikenan ka kwanta lafiya fure to wannan idan kai nayi ka rike su to abu na shida da zaka kiyaye shine idan ke mace ce bari fara ta kanku idan ke mace ce to ki tabbatar da cewa a inda duk ya zama ba ɗakin ki bane ba a gaban muharraman ki bane to ki kiyaye zama babu hijabi a matsayin ki na musulma amma ya mace za ta iya zama a cikin gidansu ko ai baba ne da yaya da kanwa da waye da waye da anti wannan ba laifi bane amma inda ya zama ba muharraman ki karki kuskura kike zauna babu hijabi lalle yanki ka zauna babu hijabi akwai wani aljani da zai zo shi saboda dalilin da zamu faɗa gaba ki shauna da zaki ci abu na uku abu na bakwai shine in kina so shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka ko ya kiyaye ki daga sharrin aljini shine dole ne mutun ya zamanto yana kiyayewa dama mata nace da ku nake yanzu shine ki kiyaye waɗansu daga cikin sashen kulliya da kuke yi wadda ya sabawa musulunci ku gane wani abu a cikin ɗaya daga cikin makarantun da nayi bayani dazo akwai wata ɗaliba aljininta ya tashi saboda ta saba zuwa first second third position ranar sai ta zo fifth position sai yan aji suka mata dariya sai ta je ta kama kuka sai aljininta ya zo ya tashi yi watsa-watsa da ajin Allah kuwa ina zuwa aka ce mun ai ga aljini ya san matsala ce ku dauko ta aka kai ta office dina nace ko na samu wasu ƴan yasasiri masu karfi nace ku rike ta suka rike ta akai abinda akai da akai abinda akai sai ya bayyana da aljini ya bayyana me mana ne kai Oke, mana nama dekat rumah mi hasil nama bu? Ta. Hello. Kuya ambuli. Malang. Ni bawa malam mahu sebab ni. Asyik aku ikat rumah mi hasil nama bu. So, let me explain. Abin ni nak kira ni sini cewa. Abin da ya sa nace kawai akai abin da akai saboda naji malam ya faɗa cewa malam gali ya kware an yi waye shi yasa sai nake kakkauce irin wannan kawai ruqya akai menene ruqya mu muka sanya ake yin tumbi ake karantawa shi yasa kawai nace akai abin da akai ba san sun bata lokaci da aka karanta ruqya a jinin yazo al muhalli shahid shine sai ya ce mun malam sai nace me yasa akai aga report din nan sai ya ce ni ne na yaga Ince me yasa ka yaga yace na yaga din. Ince ka yaga din yace kai yace mun kai ma sai in yaga ka. Wallahi haka yace. Nace zaka yaga ne yace yance to bismillah. Sai nace amma ni da kai ina so mu yage duk wanda yafi karfin wani ya yaga shi. Ince ka fara zan fara. Can sai gashi yana dan girman Allah a taimaka mun zan gudu. Ince wallahi ba haka gudu ba. Ince kana nan ba inda zaka ci. A ƙarshe dai da ya laushi ya ji jiki wallahi magana sai da ya dawo da kire ke magana sai nace wai ni tambaye ka asali me ya kawo ka jikin yarinyan nan to ku ji abin da zai ce sai ya ce abin da yasa irin fulawar da take yi tayi kama da irin fulawar matarsa aljana da ta rasu saboda haka sai ya ce ya isa sai yace saboda haka shi tunda matarsa ta rasu kuma ga wannan in tai ado tai fulawa wallahi sai ya ji kamar matarsa ne saboda haka yace shi ko zai shiga jikin ta kuma gaskiya abin da ya ga mu yace mallan tsakani da Allah kawai auratta nake so nayi nace wannan maganar cancel babu ita ta tashi shege dake ashe yana da karatu sai ya je shi cikin fikihin malikiya cancan ya kwatin din wata fatawa da aka yi wa Imam Malik cewa wai ya halatta mutum ya aure aljini har sai ai fada sai Imam Malik ya ce idan mutum din da aljinin ita din matar mutum din kenan tana kallon aljinin
kuma an daura masa aure sahihi irin na musulunci, shi musulmi ne ita musulma ce, sai suka aifada amma dan sai ya zama jinsin namiji, to in haka an mutun ne, to in haka ne abun zai yiwu. Sai malaman suka ce masa a'a, wannan Allah bai shar'anta shi ba, kun san malaman fike kowa yana da fahimtar sa ko, to wai ka ji aljani da iya tsiya, ashe yayi karatu har yaji ya dauko mun wancan. Sai nace masa to ai kuma a warware ta, ka kawo fahimtar malaman fike guda daya, ni ko sai na dauko su bayanin sauri, sai Imam Yasu Abu Hanifa, sai Imam Shafi'i, na dauko masa nace masa to duk wayannan suna can gaba da Imam Malik kuma sun warware ta. Yana daga cikin madalas. An sit. Shine sai nace masa wannan fahimta ta ka fadi lace mummuna ce, ko shi Imam Malik ma da ya kawo ta malamai sun masa raddi, kuma shi ma an akwai wani sashi na ruwaya daga gare shi da ake ganin ya jinye daga wancan ra'ayin da shi ma dama ya sashi raddi. Nan dai muka gama magana da shi, aka sallame shi ya tafi cewa ya hakura ya fita daga sabga. Kun ga menene wannan? Wannan irin ado ne da take yi wanda ya wuce ka'ida. Lalle fa ba haramun bane asalin, lalle da kuka sani ai ku kuma kun san lallan gaskiya, to irin sa ai yana da kyau. Ni ba likita bane, amma likitoci sun ce ma matan da ta dade tana yin sa ma ba za ta tsufa da wuri ba, wancan original lallan kwarai, saboda yana maintaining body temperature ne. To saboda haka an ce mun lokaci ya kusa bari na gurgujen wuce gurin. Kun ga wannan abu na hudu shine ku kiyaye zuwa guraren da suke da alaka da aljini. Guri na daya shine zuwa bandaki amma ba zikiri. Guri na biyu hawa kan bola musamman yayin da magariba ta doso. Guri na uku zuwa bayan gari can, ko kuma su guri da aka yi shukan bishiyoyi da sunan za a je a yi program na ga cikin gari, yanzu Allah ya sa hola ke kamawa. Amma akwai wani aljini da ya kama wata danzo aka yi rukuya, sai ya ce shi ya kama ta ne a can ƙarshen gari kusa da bishiyoyin kogi, bakin kogi inda suke yin ƙauyawa, anan ya ga tamar adan da ya shiga jikinta. Kun ga zuwa irin wayannan guraren hadari ne da su kwarai da gaske. Abu na biyar shine idan mutum ya bar jikinsa karazube, nace karazube shine ka zama shagalalle. Amma bari na bar wannan sai a gabar da zan zo a gaba. An gane wannan? To idan ka kiyaye wayannan insha Allah aljani, sai dai ya ji tsoranka, ba dai kai ka ji me ba, ba ka ji tsoransa ba. Abu na uku a cikin abin parameters din mu shine lima yadkhulul injiniyul insi, wai tun farko ma me yasa wai aljini yake zuwa ya shiga jikin mutum ne tunda an yi mu daban? To ga dalili na daya, akwai babban malami wanda ya rubuta littafin alwiqayatul insani minal jinni wa shaytan, Wahid Abdussalam Bali, yake cewa dalilin da yasa aljini yake shiga jikin mutum dalile ne guda uku manya. Na farko shine ash-shahwa, na biyu al-intiqa, na hudu al-la'ibu, na uku kenan al-la'ibu. Wayannan su ne manya. Abu na farko da yasa aljini yake shiga jikin mutum shine shahawa, shine sha'awa. Sha'awa da kuka sani aljini zai gama ce yace yana son ta ya shiga jikinta saboda sha'awa. Maybe ta yi bargashinta a waje, maybe ta buro sashen jikinta da bai halatta a gani ba ya gani, kuma kun san shi dai baya excuse ko ba sai excuse ba. Tunda shi iska ne, in kika yi wasa ma yadda zai muke sai kin ja numfashi ya biyo ta ciki kawai ya shige. Idan ya warai ko in ya ga dama ya shiga ta hanci, in ya ga dama ya shiga ta silin gashi, aljini zai iya shiga ta silin gashin ki ya shige. Saboda me? Saboda shi a nufinsa yana son ki. Wallahi a layin Alhaji Sarauta sati watan da ya wuce, akwai wata mata da aka kira ni aka nazo na ganta ba yadda take, ta jiga ta gaba ɗaya ta fita a hayyacinta. Kakarta ta ce mun mallam ka ganta nan yau shekara a haifa shekara ta 35, amma ran da ta fara matsalan nan yau shekara 15, kuma ba ta yi aure ba. da aka zo aka buga aka buga aka buga da yazo sai yake ce min yanzu mallan ka mun adalci matan nan na aure ta yau shekara 15 yanzu ka ce min sai mun rabu ni gaskiya an aka haka ba mun adalci ba har da kukansa da hawaye wai nace dole ya sake ta wallahi ina ga muku shekara ta 35 a haife ya hana ta yin aure saboda me saboda shi din shine mijinta kuma bari ku jin ga muku wata fitina yanda irin masu wannan matsala suke fama da ita shine sai ki zo ba zai tashi zuwa miki ba sai kin gama duk abin da zaki musamman wanda ba sa zikirin nan kina kwanciya bacci shi yazo wallahi shi a gurin sa shi mijinki ne kamar yadda mutum zai aure ki miji haka zai zo ya aure ki nayi interview da mata masu aljinu da yawa sun ce min in suka kwanta suka yi barci ita mata ga yamin cewa in ta kwanta tai barci za ta ji ta gata tare da namiji suna kwance suna yin mu'amalar aure kamar da mutum kuma ba za ta ganshi ba amma kuma za ta ji duk abin da ake ji sannan za ta tashi da safe ta ji ta kuma yanda mata suke jin su bayan sun yi mu'amala da maza idan mijinki aljani ya auri mace ta zama haka wallahi in kaga ta yi aure wallahi sai an san yanda za a yi a raba su da wannan haka ranar da Allah ya taimake mu ya dora mu a kansa da ayoyin Allah da maganin nuwa wallahi ya sake ta yanzu daga bata maganin zuwa wata 1 ko 2 da sauce ne na manta exact lokacin zuwa yanzu nan wallahi ta warke an zo alhamdulillah za ta yi aure
Allahu akbar
to me kawo shi shi wani ajirin me kawo shi sha'awa ko to dalili na farko kenan saboda haka ki kiyaye abin da zai jawo wani ajirin ya sha'awa ya shiga jikinki na daya kenan abu na biyu al-intiqam ramuwa daukar fansa revenge ajirin yana shiga mutum a matsayin revenge me revenge shine ka masa abu kuma bai yafe ba sai ya rama kun san cewa akwai mutanen da suke shiga bandaki babu karatu kawai sai su zo su mika wuya daidai lokacin aljanni yana zaune sai ka taka shi a daidai lokacin sai ka je ka hau kan bola sai ka taka ma dan shi an gane wannan kin je kin taka wa aljanu yayan su ko kuma yana da wani abu nasa sai ka zo ka zubar masa kabarar sai ya ji haushi ransa ya bace ya ce wallahi sai na rama akwai wanda haka kawai sai a ga wayawa ya fito a bandaki yana jan kafa kaba daya ta shanye saboda me ya shiga ya taka aljini sai ya buje kafar kawai sai kafar ta daina aiki wannan na ganshi practical a wurin wani aljini da ake kiransa Aliyu wancan da na gaya muku ya taba tashi ko a can Unity College to abin da ya gaya mini cewa sai ya nuna social prefect dinmu na lokacin yace sunansa Jibril dan jihar Jigawa ne yace kai Jibril yace ba malam ba ina ai bai sai zo gun malam bai an gane wannan malam ai haram mani ai yawa shi Jibril wancan sai yace kai Jibril wallahi kai ma ba dan na ba wa kanwata hakuri ba har yanzu nan na kan bata hakuri akan cewa sai ta dau mataki akan ka yace me nayi tace wacar gonar da take bayan hostel din ta fawo Baleo House ka manta cewa ranar ka je da magariba wai za ka yi fitsari a daidai lokacin ta shanye garin ta za ta yi tuwo ka zo ka taka garin ka barar za ta buge ka nace iya hakuri har yanzu tana jin haushinka bata huce ba ta ce wallahi sai ta rama yace dan Allah a ce mata ta yi hakuri sai ce to ai bata nan tana ina yace tana mai dugori kun san mamakin aljini muna bauchi fa aka ce sai nace masa dan Allah kira ta ba ta hakuri wallahi ina timing da agogo lokacin da take mai duguri da ya kira ta minti 5 a waya kuma to a waya baka san aljini ba ai abin da yasa babu time ne da mun gaya muku rayuwar aljini fa da inda kake zamani hello a gurgujen ga ya muku shine ina so in ga muku yanda abun yake faruwa wallahi yace kirata da ya kirata muka jira minti 5 daga Maiduguri ka je Bauchi kun san ya aka ce yin tafiya kun san ya aljini yake tafiya ya tabbata a cikin littafin wiqayatul insani min aljinni wa shaytan cewa aljini idan zai yi tafiya idan yayi niyyar bari ya fita daga azare misali ibari ya je jama'are idan yayi haka iya inda idan sa ya gano in ya mika kafa a gurin zaka sauka iya inda idan sa ya gano idan ya mika kafa sa a gurin zaka sauka to kun ji yanda suke tafiya kun san dai abu mota ko wallahi abu mota gudu shi yasa zaka iya shiga mota kai gudu kai gudu kai gudu sai ka kare gudun sai ka ganshi ya tsaya yana jiran ka to al-gurgujire shine da aljinin yazo sai ya ce mata lubabatu ki haƙuri dan Allah ki haƙuri sai lubabatu tai haƙuri sai ta ce masa ga abin da kamun dan Allah ku ringa kula muka ce to kun ga da ta rama ko tayi shiga jikin sa ta cutar da shi da niyyar ramuwar abin da ya mata duk suna yin inwara an gane dalili na biyu dalili na uku kuma shine Allah ibo aljani da kuke gani saboda wancan sakacin da muka yi da na faɗa a baya yasa aljani sun rena mutane in dai baka zama tsayayye ba aljani zai rena ka ta yanda zai yi wasa da kai za ku ga wani lokaci idan mutum aljaninsa suka tashi za ku ga ta faduwa yana tashi ko wani yana yawun baki yana ta maganganu to a lokacin aljanin da ya tashi ya sa shi hakan sauran yan uwansa aljanu su kuma za su na tafi suna ce gewa ne lalle ka iya wasa wai shi din wasa yake yi da kai wala haka suke kawai da ni wannan niyyar an gane wannan to a gurguje kenan wayannan sune dalilai guda nawa guda uku ko dalilin sha'awa ko dalilin daukar fansa ko kuma dalilin wasa da mutum Allah ya tsare mu to a gurguje shine yaushe ne aljini yake shiga jikin mutum ya kamata ku kiyaye bari mu faɗa muku wayannan abubuwa lokaci aljini yana samun dama ya shiga jikin mutum kun san yanzu idan aljini yana so ya shiga jikin mutum to zagayayye ne ya zai tayi ka tashi sai kai zikiri sai ya fasa ba zai iya shiga ba ka tashi kai arwala sai ya kasa kai zikirin da muka faɗa duka a baya sai ya kasa to amma ba zai yi ta bin ka yana lallabawa sai ya samu ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku na daya sai ya hakanci lokacin da kake tsananin fushi kun san da psychologist da physiologist da malaman addinin musulunci sun tabbatar da cewa duk wanda ransa ya baci kololuwar baci rai in ranka ya gama baci zuciyarka ta tabarbasan nan a lokacin duk wani tsaron da yake jikinka ya wargaje ka zama empty free to a lokacin ne sai aljini zulum sai ya shiga to ku kiyaye baci rai ku kiyaye yin fushi shiga abin da zai jawo kar ki zama yashi shigi kina shiga sauka da za a bata miki rai ba ruwanki kun ji na daya abu na biyu saboda a gurguje ne shine lokacin da mutum yake tsananin shagala an je an kunna kauyawa ake yi party ake yi menene dai lokacin da ake asalin cashe wannan to a daidai lokacin dutsaren da yake tare da dan adam ya wargaje a daidai lokacin sai shi dan ya zurf aljani sai ya shiga jikin wanda yake so ya shiga saboda haka ku kiyaye shagala da shiga sabgogin harkar duniya da shakiyanci da tsiyata ku an gane wannan abu na karshe kuma lokaci na karshe shine lokacin da mutum yake cikin tsananin sha'awa idan aka ce sha'awa shine akwai mutanen da ba su da tsoron Allah da za su dauki waya su kunna abin da bai dace ba na tsareci da iskanci suna kalla a lokacin sha'awar su za ta tashi ko ba za ta tashi ba kina kallon fim din banza ko kana kallon fim din banza ko kuma kuna zaune ku biyu kuna ta taɗin batsa a lokacin sha'awar ku za ta tashi sha'awar tana tashi duk tsaron da yake jikin ku ya kare idan aljini yana so ya shiga jikin mutum kawai a daidai wannan lokacin sai ya zurf sai ya shige to ku kiyaye wayannan abubuwa guda uku an ji su a gurguje kenan to mu dauka Allah madaukakin sarki cikin kaddarawarsa duk wancan azkar din mutum yayi duk wancan guraren mutum baya zuwa da ayyukan ya kiyaye duk wadancan abinda muka faɗa ya kiyaye to Allah madaukakin sarki cikin jarabawarsa kuma sai ya jarrabe shi da dole aljani zai shafe shi a rayuwa idan aljanin ya shafa to ya za a yi mu dauka ga wani aljini ya shafe shi to ya za a yi da ban yi niyyar magana akan wannan ba amma yadda naga ku innan kuna yi wallahi abun ya sa na ji wani iri yanzu ranar anan class din da Allah ya sa a jinin wata ta tashi wai sai naga duk ajin sun rikice sun tarwatse alasa wata wace ko wani wanda zai tsaya ya wani abu na azo a gani idan ajini ya tashi a jikin mutum ba guduwa ake a bashi ba to in ka gudu ka bashi to ai ka je ba shi a halaka an gane wannan an gane wannan to ga yanda zaka yi idan ajini ya kama wani farko karka ji tsoro ai dama baka tsoro ko ka ji tsoron Allah ko sai ka zirab ka kama shi idan a tsaye yake ka tabbatar da ka zaunar da shi in ba za ka iya ba ka nemo wani ya taimaka maka ku zaunar da shi idan kuka zaunar da shi idan kuka ga zaman ma ba zai yi ba ku kwantar da shi idan ka kwantar da shi sai ɗaya a cikin ku yayi kokari yazo sai tunkayin wanda ya aljanna san ya tashi idan yazo shi sai ya ainihin wato yi ainihin isti'aza yace a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min 'amdihi wa nafthihi wa nafsi idan bazai iya bace a'udhu billahi minash shaitanir rajim in ya fada da kwakwaran niyya to daga nan ma ajani zai fara jin tsoro ko ne muku gane ba matsorata ne duk matsorata ne ajanin eh kana yin wani daga iya na qur'ani akwai ayoyin da iya su ake so a karanta a ruqya amma malamai sun yi ittifaki Allah ya ce wani nazil minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil alamin duk cikin qur'ani ko ina magani ne kawai sai ka kama karantawa wanda suka fi muhimmanci farko karanta fatiha karanta qul huwallahu kai falaki kai nasi kai ayoyin farko na suratul baqara guda biyar ka tafi can wa ilahukum ilahu wa ilahukum ilahun wahid ka tafi wattaba'u ma tadallu shayatina ka tafi can amanar rasulu ka sauke baqara kenan a shafshaf ko sai ka tafi ali imran ka karanta a shafin farko sai ka tafi ga suna da yawa idan ba za ka iya ba ita fatiha da qul huwallahu da falaki nasi in aka jima sai ka dan dakata da karatu sai ka ce assalamu alaikum wane ne a nan gurin waye Allah kwa ba tsoron sa kake ba ko kana tsoron sa ne ba tsoron sa kake ji ba waye a nan gurin kaza ne sai fara sai ka ce masa abinda nake so kar ka kawai ta magana da shi in baka da ilimin kar ku dogon zance kawai ka ce masa to maza yanzu nan ka fita in ba haka ba zan ciki da karanta maka ayoyin Allah za su kona ka sai fite gudu amma idan ja'iri ne idan yana daga cikin maradatul jinni takadarin aljanu to amma duk da haka zai sanyi sai ka je ka nemo wanda zai iya sai ya zai masa an gane wannan abu na ƙarshe alamatul masl jinni lil insi to ba kowa ya gyara zama wayannan abin da zan faɗa bana so kowa a cikin ku ya ji tsoro abu na ƙarshe shine ya ake gane cewa wane yana da aljani ko kuma aljani yana sandar wane yana so zai shiga jikinsa to bari na yarbo alamomin amma idan kika ji alama ko kaje wata alama sai kaga kai wallahi ina yi a karka tsoro ta ba komai a gane wannan kuma idan kaga alama sai kaga kai wallahi wane yana yi ko wace tana yi ba karka ji tsoro ba komai alama ta farko alamomin kashi biyu ne akwai na bacci akwai na farke to bari mu fara da na bacci alamomin da ake gane cewa wani aljini ya fara shafarsa ko ma akwai aljini a jikinsa na farko shine idan ya zo ya kwanta ba damuwa ce a zuciyarsa ba ba wani bakin ciki ba ne ba wai bashi lafiya ba ne lafiyarsa kalau kuma ba matsala amma in ya kwanta sai ya kasa yin baccin yayin duniya baccin yake zuwa sai ya ta sake idan ya kwanta karfe 10 sai ya kai 11 idansa biyu kuma ba komai yaki yin bacci alama ce ta shafar aljini abu na biyu idan yayi baccin yana cikin baccin sai yayi ringa yin mafarki marar dadi na daya sai yayi mafarkin kamar gashi nan ya fado daga sama na biyu sai yayi mafarkin gashi nan ya fada rami na uku ko kuma yayi mafarkin yanzu ga kura nan ko zaki ko kare ko maciji ya biyo shi zai kama shi yana ta gudu ya kasa tserewa an gane wannan alama ta biyar shine a cikin bacci sai mutun ya ringa ganin sa shi dai gashi nan ba a sama ba ba a ƙasa ba gashi nan haka dai gashi nan an gane wannan wayannan sune alamomin da suke cikin bacci zan takaita su alamomin fili ba alamomin zahiri na fili alama ta daya haka kawai mutun yana zaune sai ya ji an kwala markira ya waiwaya bai ga kowa ba an gane wannan an tudu hello alama ta biyu a farke shine mutum yana zaune ba abin da ya faru da shi sai ya ji ransa ya baci kuma idan ransa ya baci sai ya ji baya son yin magana da kowa baya son yin magana da wa da kowa kuma shi mutanen mahaushi su yake ji shi bari ma ya tafi daki ya je zauna shi kadai yawanci mata sun fi yin wannan alama ta gaba ita ce mutum babu abin da ya faru da shi ba mura ba ba zazzabi ba komai ba amma in dai magariba ta kusa to kansa zai fara ciwo kuma kan nan ba zai daina ba sai gobe da safe yawanci to idan haka tana faruwa alama ne ta aljini ko kuma ba likita ne ya gaya ma ba fatar idan ka nan in ka bude sai kaga can cikin yayi ja fiye da kima ba jan normal ba yayi ja amma jan fiye da kima to wannan shi ma alama ce ko kuma idan mace ce idan saurayi ya zo yau aka hira ya zo gobe aka yi daga ya ce mata ina so zan turo to wallahi sai sun yi fada kuma ita ma ba ta san me yasa ba amma za su yi fada ya tafi ya tafi kenan na biyu ya zo na uku ya zo akwai wata ɗaliba ta da take nursing nurse a Bauchi ɗaya sai da ta yi samari bakwai kowanne sai an zo magana sa rana sai ta wargaje ta ce malam in dai ya ce min in dai maganar aure ta kusa ni da kaina zan man laifin kuma ina jin haushin yi masa laifin kuma ina so in ba shi hakuri ko ba zan iya ba shi hakuri ba kuma wallahi an bata kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu aka yi mata aure yanzu ita ma tana can da yaranta guda biyu Allahu akbar to wayannan alamomin ku mata akwai karin naku kari na gaba a cikin mata shine ki ringa yin mafarkinkin aihu kina RSS ko SSC kawai sai kiga kin yi mafarkinkin aihu ga jariri na alama ce ta shedani an gane wannan yauwa alama ta karshe da zan gaya muku kun san maza ku naku da sauki sha'anin ku da sauki alama ta karshe shine babu dalilin duka babu dalilin zagi babu dalilin wani mummunan abu amma mutum sai ya ce ni bana son karatu kuma ba zan yi karatu ba makarantar ce bana so haka kawai ba wani dalili ya ce shi makaranta ne baya so wannan alama ce ta ce da aljini kenan idan kuka bibiya na gaya muku alamomi guda tara wanda su muke fara bincika idan muka samu kesin mai aljanu a ƙarshe abin da zan ce muku saboda matsalar lokaci tunda malam ya ce wata ran za a bude bayanan to a ƙarshe abin da zan gaya muku idan kaga alama ɗaya ba ta tabbatar da akwai aljani alama kwaya ɗaya ita kadai ba ta tabbatarwa amma idan suka kai biyu uku hudu biyar cikin taran nan lalle za su iya nuna cewa akwai aljani a tare da mutum sai a san yadda ya kamata a yi masa magani yadda ake masa magani kuma masu yin magani su suka san yadda ake yin magani a ƙarshe gaba ta ƙarshe zan cika ita ce alkatima ina so in gaya muku cewa illar idan duk wanda ya sakaci aljani ya shiga jikinsa to yana jawo masa illoli kamar haka na farko rashin lafiya akwai jinya da wallahi ba likita ba idan kwanan nan wanda ke ba zan faɗi familin ba family ne daga cikin manyan masu kuɗin garin nan sai wani daga cikin ƙaramin ƙanin su ya kira ni ya ce wane dan Allah ka zo na zo ni ya ce ka ganta nan kaga dai in aje ba ta da lafiya yanzu dai kaganta ba ta da lafiya ance yace amma an je asibiti tun ana zuwa kanana har FMC eh yanzu teaching hospital ko husa da husar da likitocin husar da na FMC da na TH din da na koma ina ne za su saboda masu kudi ne ba na so in fade su ne kowa ya san su a garin nan manyan masu kudi ne to idan aka je sai an gamin mata duk abin da za a mata sai likitocin su ce gaskiya ba mu gane abin da yake damun ta ba kuma an dawo gida ta sake rikicewa wallahi da Allah ya ce make mu muka zo da na duba ta na mata sai na mata waɗansu wata rukuya irin tasu ta masu wannan sai aka samu aljini ne a jikinta kuma shekarar sa 7 yana damun ta na zo na har haɗo mata wasu magani aka ba ta nace ta yi amfani da shi wata guda da turare da komai ya kira ni a waya yana gaya mun tana nan lafiyar ta zau ta koma kalau-kalau ba abin da ya dame ta yanzu amma da ba a san cinyar ba kun ji illar shedan aljani na daya illar aljani na biyu shine idan kai kimace ce zai hana ki aure ne ba za ki aure ba idan kai namiji ne ban taba ku bane ko kun san akwai aljana mai auren namiji eh kwarai kuwa Hansu tu. Kuna so ku sani? To idan Allah ya kai mu wancan lokacin zan gaya muku yanda aljana ta auri aboki na wanda muka yi SS3 da shi. Illa ta biyar. Illa ta biyar ji aljani yake idan ya samu zama a jikin mu zai iya zama yayi exam amma wallahi idan aka zo makin ba za a ga booklet dinsa ba exam dinsa ba a gani in ya zauna ya gama rubuta ta ko ana submitting aljanin zai je cire ta banda tata wallahi haka muka dinga zuwa gurin doctorci da lecturers din nan kowa har dakin da ake ajiye booklet script na exams mun je an duba babu tasa ko guda daya kuma exam din gaba dayan su yayi ta kuma yana ji yana gani wallahi haka aka kore shi yayi diploma a school of agriculture abin da ya faru da shi kenan karshe sai da wata ran aljanin sai ya tashi da naje ina masa rukuya aljanin yake gaya mun cewa ni na hana shi karatu a school of agriculture Bauchi kuma ni na hana shi karatu a school of education yanzu haka yaron yana nan yayi diploma a ilimance yayi NCE a ilimance amma babu kwali shi matsayin likitan dabbobi ne kuma babu takarda ga ilimi amma ba takarda kun ga wannan illa ce mugunta ce babba to a karshe zan gaya muku illa ta karshe saboda haka malam ya ce za a tsaya in Allah ya hada mu haduwa ta biyu sai Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da muka yanzu kuma ya sa albarka a cikin abin da zai biyo baya ban dauka ne ma zan kai tsawon hakan ba amma kun san magana ne yati lubadu ha ba'dan sashin sai yana biyowa sashi Allah ya tsare mu daga sharrin aljanu duk wanda yake nan da shirin uwan musulmi gaba daya Allah ya tsare su daga sharrin aljanu Allah ya tsora mu akan su subhanaka allahumma wa bihamdika okay to a kun turo rubutan bayoyi da yawa amma za a karanta kwaya daya insha Allah
to alhamdulillah Allah ya saka mu malam da wannan wazini gamsarwa kuma wannan shine abin da yan boko suke ce speciality ko ba kowa za ka dauko zo maka irin wannan karatun ba lallai sai wanda yake da masaniya a kai yake da ido a kai shi ne zai maka bayanin abin da zai amfanar da kai da fatan muna roƙon Allah ya sa wannan ilimi da malai ya shayar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da su hanyoyi da ya ba mu na samun kubuta da kiyayewa Allah ya ba mu ikon bi Allah kuma ya saka masa da alkhairi ya sanya masa amizani da na kyawawan ayyuka Allah ya hada fuskokinmu cikin gidan aljanna akwai tambayoyi da yawa mafi yawan tambayoyin ina ga wasu an rubuta kafin ma malam ya zo kan gaba saboda haka da malam ya iso gaban sai ya mata gaba daya da yawa da na bibi tambayoyin sai na ga ya ba da ansoshin su gaba daya kuma an sane da ba su bukatan a sake jin kansu insha Allah Allah ya saka wa malam da alkhairi kamar ya san an riga an yi tambayoyin ma ya amsa su amma ko guda ɗaya da za mu karanta malamin ya amsa mana sai dai gabanin nan akwai kalma guda ɗaya da nake son in ja hankalin mu akai. Muna cikin wani lokaci ne mafi alkhairin lokaci a rayuwar dukkan musulmi. Muna cikin kwanaki goma na watan Zulhijja, wanda su ne kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa babu wani kwanaki da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar waɗannan kwanakin. Kuma Allah ya yi rantsuwa da su a cikin Alkur'ani, wal fajr wa layalin ashir. Waɗannan kwanaki su Allah yake nufi a cikin wannan aya na suratul fajr, kamar yadda masu fassara suka tabbatar. To abin da muke son mu jawo hankalinmu shine ƴan uwanmu da Allah ya kaddara musu zuwa aikin hajji suna can, suna gabatar da aikin hajji. Mu sanya su cikin addu'a Allah ya ba su ikon yin aikin hajji al-mabrur, hajji karɓaɓɓe wanda ya kubuta daga dukkan abin da zai illanta aikin hajji. Mu kuma da muke gida, Allah ya buɗa mana wannan kwanaki ɗin ya sa a yi ayyuka na alkhairi a ciki. To mu yi ƙoƙari, ayyuka na alkhairi daga ayyuka na magana zuwa ayyuka na dukiya zuwa ayyuka na gaɓɓai. To mu yi ƙoƙari mu kiyaye, mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan lokacin, saboda kwanaki na ayyaman ma'duda. Yanzu ana biyu ga watan kenan, yau to kuma ake ga watan, kaga kafin ka farka sai ga kwanakin sun tafi. In baka yi komai ba sun tafi, kuma baka da tabbacin, bani da tabbacin Allah zai kaddara rayuwarmu zuwa baki. Saboda haka duk lokacin da dama ya zo maka kai kokarin aiki da shi, Allah ya ba mu ikon kiyayewa, Allah ya taimake mu. Tambayar da zamu karanta a shi malam ya ansa mana shi ne, sai tambayar tana ce, malam ina da tambaya akan na taɓa yin mafarkin kada, shin malam menene hukuncin wannan mafarki? Kuma naga wani tana gwada cewa ina da saurin fushi, ba abin da ya same ni, dan Allah malam muna buƙatar amsa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda na faɗa a cikin alamomi ko, to mafarkin kada, ita kada dabba ce mai cutarwa, dabba ce mai cutarwa. Saboda haka mafarkin kada da kare da duk wata dabba da za ta iya cutar da ɗan adam tana daga cikin abin da muka faɗa. Saboda haka saurin fushi kuma fushi kashi biyu ne, akwai fushi na ɗabi'a. Ai kun san wani yana da saurin tunzura, yanzu ya hau kuma irin su yanzu suke sakowa ko, to ba wannan naturally na halitta ba. Amma yawan fushi ba gaira ba dalili. Wayannan alamomi biyu da ta faɗa, mafarkin kada da yawan fushi, tabbas alamomi ne na wanda yake da aljani. Sai dai kuma kamar yadda na ce ɗazu, kwaya ɗaya ko biyu ba sa tabbatarwa, sai an samu kamar uku ko huɗu ko biyar, sai a tantance da su. An gane wannan? Amma lalle suna daga ciki, suna daga ciki, amma ba za a iya tantancewa ba. Kafin da addu'a rufe, dan Allah ina so ku saurari abubuwa guda biyun nan, masu muhimmanci ne sosai a kaina ne. Na farko, ku sani cewa ni fa ba wai malamin ruqya ne wanda karatuna akan ruqya na je ne ba, karatun da nayi na Qur'ani da na hadisi da na fiqhi da ya ninka na ruqya sau dubu ɗari. Shi ruqya wannan ilimin abin da ya sa muka je muka yi shi, wani malamin mu ne muna karatu, sai wani hadisi ya biyo ta kan aljani, sai muka je muka yi ta karatu akan aljani, sai da aka yi wajen shekara biyu. An gane wannan? Ku gane ni ba malamin aljanu bane. Na ɗaya kenan. Na biyu, na taɓa yin irin wannan wa'azin a wata makaranta, wai kawai sai yaro ya zo ya same ni ya ce, malam dan Allah ina da aljani. Dan Allah kar ku yi haka. An gane ko? Na biyu kenan. Sannan na uku, ba sana'a ta bace yin maganin aljanu a matsayin sana'a, ba na yi. Duk tarihin da za ku ji na ba ku cewa an yi maganin aljanu a ku kaza, mun yi kaza, mutum biyu kawai nake yi wa. Mutum nawa? Na ɗaya shi ne ɗalibi. Ɗalibi shi yasa za ku ji tarihin abubuwan da na yi. To shi kenan, ni ba malamin ruqya ba ne, kuma na yi ruqya ba na karɓar naira ɗaya sal, ba sana'ata ba ce. Shi yasa kun taɓa gani na shago, ina da shagon ruqya a Hazirai? Ban da shi, to ba na yi. sai ta kama dole kuma dolan ma ta zama dole Allah madaukakin sarki ya tsayyata da mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk